بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أين الله تبارك وتعالى مذيع بإنتاج دولة مصر ترسينا تشكيل القرآن الكريم من أجل سورة النور من أجل الآية إن شاء الله تعالى سنة دبير سورة الأسنة قل إن شاء الله kwai tambayoyi kafin mu fara. Wani ce assalamu alaikum, da fatan malam karshen ruwa lafiya. Malam tambaya na shi ne, ina karatu da Qur'ani na zalfa kai suratul kahfi da zaman ranar juma'a. Shin zan iya karanta ta da niyya biyu, ma'ana da wanda ake karanta ta ranar juma'a da kuma tsokar da nake karbo domin ganin ranar juma'a zaune ranar juma'a, ko kuma dole sai dai na karanta su daban-daban? Idan an binci tambayar shi ne, yana karatu da Qur'ani kuma saukar sa ranar juma'a ne, sannan kuma ya biyo ta suratul kahfi. Na haka tun da ya biyo ta suratul kahfi, yanzu zai haɗa biyu ne a kan niyyar cewa za a yi karatu da suratul kahfi a ranar juma'a. Za a haska masa tsakani sama da ƙasa, wani zai haɗa su a matsayin abu ɗaya, ko kuma to karatu da Qur'ani daban waccan bayan suna kuma daban. Idan ka kula za ka ga ko mutanen Saudiya da suke da ra'ayin Qur'ani, karatun Qur'ani da suke da shi da tashar ta Al-Qur'ani da ba ta yi ci, idan kana da biyar za ka ga ranar juma'a kan da za ta da tsokar da suka ɗauko sai sun saka an karanta suratul kahfi sannan su koma inda su. Wani ya nuna maka karatun ka an sauka ga zai wace suratul sunna, sunnan kuma da ban take zaman kanta take yi, kuma ma ai sai ka gode ma Allah da ya haɗa maka abu biyu, ga saukar Qur'ani ga karanta kuma suratul kahfi a matsayin ka na daban. Wannan wata sunna ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ko kuma ya bayyana, yana cewa karan suratul kahfi ko da nan juma'a ko kuma wurin juma'a. Wannan wata sunna ce mai zaman kanta. Na wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, wa barakatu, da fatan malam ta sha ruwa wato lafiya, Allah ya karɓa mana ibadunmu wa amin. Take tambaya ta a nan malam ita ce da yin sallar tahajjudi a gida da kuma yin ta a masallaci cikin jama'a, wanne ya fi lada da kuma alkhairi gare mu? Duba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ku yi sallar nafila a gida da wato ku yi sallar nafila a gida dan hakan ya fi alheri a gare ku. To a ina da kamar ya mutu tambayar da kanta kenan, ko ya ce da yin ta a gida da kuma yin ta a masallaci, wanda ya fi kuma zai ce duba da hadisin annabi ya ce ku yi sallar nafila a gida domin ya fi alheri a gare ku. Ai, kamar ya amsa tambayar. To sai dai idan yana neman ra'ayoyin malamai ne a kan fahimtar da suke da gida wannan kuma, amma a bisa abin da ya faɗa lalle hadisi annabi ya yi magana a kan salatul mar'i fi baitihi afdal illa al-maktuba, sallar mutum a cikin gidansa ta fi alheri sai dai faɗin farilla ce, idan farilla ce ya tafi masallaci. To da wannan hadisin shi ma yake cewa duba ga abin da annabi ya faɗa, duba ga wannan hadisin lalle a gidan ya fi. Amma idan kana neman ra'ayoyin malamai ba fa ra'ayina ba, ni ba na cikin wanda za ka bi ra'ayina, ba na cikin sai dai ka bi ra'ayin malamai. Kuma ga abin da suka faɗa a lajina ta fatawar malamai mai namba 40359 sun yi wannan magana. Ga abin da suke cewa, suka ce fil masjid a masallaci afdal ya fi ka zo ka yi tahajjud a masallaci, amma wannan fifi kun yi ce lirrijali ga mazaje ne ya fi, dalilin su kuma li'iyadin sha'ira, ya ce domin wannan shi ke nuna alamar addini ya karta mutane sun cika masallaci suna ibada, kuma sun fi ba ma al'ummar tsoro waɗanda ba musulmai ba. Da a ce masallacin an rufe shi kowa ya tafi gida, za a nuna kamar sha'ari na addini ya yi bada, amma idan al'umma suka cika masallaci liman yana biya ana ta sallah, to duk wanda ya gamsu ya san cewa sun tsayar da wani abu na addini, kuma suna wani lokaci na musamman. An sani ba ku kun da shi kan musulma da suke kallo, kuma suka ce walilul ajr, wato ajr ajrul qiyam, samun ladan tsayuwar dare ya fi, saboda al'umma ce ta hazo, ita kuma jama'ar rahama ce, saboda haka haɗuwanta ya fi mutum ɗaya da zai tsaya a gidan tsaye. To amma nan ma sai suka keɓance cewa wannan fifikon fa idza kana fi ramadan, idan ya kasance a ramadan, a ramadan a zo a yi tahajjud a masallaci shi a wajen su ya fi, amma waje da ramadan to ij'al nasiban min salatikum fi buyutikum, ku sanya wani rabo a cikin sallolinku a ɗakunan. Walla'allah ina jin ya fahimci abin da nake nufi, ko kuma abin da su malamai suke nufi, suna nufin zuwa masallaci a yi tahajjud ya fi dalilin yawan jama'a kamar yawan ladanku, sannan kuma kun bayyana cewa watan naku na musamman ne, kowa bai kuya ba yanzu daren an haɗu ana nuna ma waɗanda ma ba musulmi ba suna kallon tsari da musulmi suke raya da rasu su ibada. Wannan kawai shi ne ra'ayi ne, amma in ba haka ba wasu hadisi da ta kawo shi da yake magana a kan wannan. Sannan shi za ku ta ce kuma idan ya kasance a cikin ramadan, a wani kwadon kuma suka ce suka ce ita ta hajji ta fi a masar laifin sai farkin mutum ya tsaya a gida don zai nishaɗantar da iyayensa su yi musharaka da shi a cikin yin wannan sallah to za a ba shi wani kaso na ya yi ta'awun ala birri wa taqwa Allah ya sake yi mai tabbari ya fahimci idan kai da matan ka da ɗan ka duk za ku tashi yadda in ka taho masallaci za ka tsaya to kai a gida domin iyalan ka su yi musharaka da kai kuma ka ba da gudunmawar ta'awun ala birri wa taqwa amma in kai kaɗai za ka tashi a cikin gidan ma kai kai matan ka suna barci ba ka tashi da ɗan ka ba to yadda annabi ya yi a masallaci sallar tarawih sau uku ne ko sauran kuma idan goma sun ce ka hatta yaran da ba su balaga bai ka san su to kai ma idan za ka yi wannan to za ka shiga da matan ka da ƴaƴanka wajen ka ba da gudunmawar taimako a kan dabi wa taqwa za ka sai ka tsaya da gida wanda sun masallaci su sai kenan ala ayyata halin da idan an lura za a ga matsalar tana da fa'ida wato kenan ko kai a gidan ko kai a masallaci amma in ba ka da ƙarfin gwiwa a kan iyalanka za ka iya kama su to ka zo masallaci domin yawan jama'a zan ba ka nishaɗi da kuma tsayar da shi'arar na addini wallahu ta'ala a'lam wannan kimanin tambaya ta ina azumi wajen ƙarfe biyar na yamma sai ciwon kai ya dame ni sai na sha magani na manta ina azumi malam azumi na ya ɓaci ko bai ɓaci ba to kamar magana a kai kuma ku ne a cikin kira wannan yi wani ya ma ta siya biya ta ba ta da ba za a ɗora ma haraji a gani za ka biya haraji cewa yake malam tambaya ta ina azumi wani ƙarfe biyar na yamma sai ciwon kai ya dame ni sai na sha magani na manta ina azumi to malam azumi na ya ɓaci ne ko bai ɓaci ba idan dai da mantuwa ne hakikatar azumin ka yana domin hadisi da nassin Qur'ani da su ce abin da kai da mantuwa an dauke ma ne Qur'ani ya ce la tu'aqu bina nasiha zalam ya ce inna Allah ka tajawaza bi al-ummati al-nisyan wal khata Allah ya ce ba al-umma ta abin da kai da kuskure da abin da kai da mantuwa sauran ka tunda mantuwa da azumin ka yana nan bai baci ba tambaya ta biyar ce ina tambaya ta biyu malam mai azumi zai iya yin burush da rana wato kamar makilin kenan zai iya yi idan dai ya tsare komai wajen shiga ma maƙogwaro domin abin da ya wuce maƙogwaro ya shiga ciki shi yake ba shi azumi shi baki ba ciki ba ne duk abin da yake baki bai kai ga ciki ba sai in an haɗiye shi ne yake zuwa ciki abin da yake ɓata azumi kuma shi ne sai ya yi tawassuli da uwar hanji to shi ne yake ɓata azumi don haka sai ka kiyaye ya ga ana yin kasuwanci ana kuma kurkure baki a alwala to inda wannan ruwan zai shige ciki a haɗiye shi to shi ne za a iya cewa zai ɓata amma duk iya baki ne ba zai ɓata azumi na'am so na ƙarshe waɗannan ne muke ta addu'a a kan waɗannan bayan Allah sun buƙaci a saka su cikin addu'o'i tare da cewa muna yin addu'a ta gama gari su ne operation hakkara suna roƙon cewa Allah ya sa su ma su gama lafiya to muna muku addu'a Allah ya sa a gama lafiya yawwa kowa ma muna ba su addu'ar Allah ta yi kamar da amma da yake aikin akwai hatsarurruka a ciki to muna roƙon Allah ya sa a gama lafiya Allah ya taimake mu gaba ɗaya kuma tsare mu za mu ci gaba a kan aya ta wato 32 a cikin suratul Nur na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
تبارك وتعالى yace bayan ne bayani akan ka'idoji na kashin mata zuwa unguwa Ubangiji ya faɗi wasu ƙa'idoji na idan mace za ta fita kada ta bayyana wato adonta sai ga wasu mutane 13 da muka ambata a jiya. Sannan mun ambata muku fa'idar rufe idanu daga barin kallon mata. Wannan fa'idar kowa yana da buƙatar. Da ciki akwai abubuwan da suka shafi haske na imani da Allah ke sawa a zuciya kuma tsarin al'adarin daga dukkan fadawa cikin farko irin shi bayan da Allah ya yi bayanin yadda mace za ta fita da kuma waɗanda ya kamata ta bayyana adalci in ta yi aron ba laifi a gabansu sai kuma ya ba da umarni ya ce wa an tukun ayyana minku al'ayama su ne waɗanda ba su da mata wannan lafazin wasu malamai su ce ya gane wanda bai taɓa aure ba da wanda kuma ya yi auren matar fita dukkan su dai marasa mata ne idan ka taɓa yi ta fita to yanzu ba ka da ita idan ba ka taɓa yi ba to shikenan ba ka da ita so waɗannan mutum biyu da ba su da mata sai aka ce ku aurar musu da ƴaƴan namu ku masu ƴaƴa wasalihina ku aurar ma da waɗannan gwagware ɗin daga cikinku da kuma salihai nagartattun bayi min ibadikum daga cikin bayin da kuke da shi wa imaikum da kuma kuyambu ku aurar musu Ubangiji ya ce in ya komo fara idan ma'auratan sun kasance fakirai ne mabukata waɗanda ba su da shikar yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar su daga falalarsu wallahu shi Allah wasi'un alim Allah mayalwaci ne yana yalwatawa ya wadatar kuma alimun masalihi ya san hanyar da duk zai bi ya ba su arziki idan ya ga dama sai ce wani ya ci abu fil ladina الذين لا يجدون نكاحا ولن تبصصاموا دامن من أوربا سوى لباب كلي باب كلي واجب أسامو إني أولم كما قال شيئا نعطو أما باب كلي يستعمو داما بس الله يكي وليستعف يكامل كذي يبديه يزنا كذي يزنا يكامل يتبدو قوقين حتى يبنيه الله من فضله هر أن لا يودى كاسي فلله وتكيدا قادي أن تكيوى دفاع كذا قدين قولي كما كان سنين قولي بكا سامدى من ينبا وبنجد ياسي بكا كتابي كذا مكامل متمن كرهي kada kai zina kada ka rinka maganar banza kada ka rinka kallon banza kada kai munana abubuwa ka kame inji Allah ka zama mutumin kirki da haka za ka tafi gaba har Allah sai ya wadata ka da falala wanda ba shi da mata ya tafi gaba da wani wallazina yabtaghuna alkitab wadanda kwa daga cikin bayan ku suke neman fansa a rubuta musu fansa mimma malakat aymanuhu daga abinda hannunku ya mallaka na bayi manufa wannan lokacin da ake da mallakar bayi zai iya yiwuwa bawa a ƙarƙashinka ya ce ina son ka rubuta musu kuɗin fansa zan yi aiki irin ka kawo maka kuɗi har sai na biya wannan kudin in kwanci kaina in zama tota to wanda ya ne ni wannan daga cikin abin da hannun ku ya mallaka sai Allah ya ce fa katibu ku rubuta musu cewa za ka biya kaza zuwa lokaci kaza kai kokari ka nemi kudin ka biya idan ka biya to ka fita daga tsangin bauta وكاتبوهم التي قربتهم إن علمتم فيهم خيرا إذا كن قال لأتكن أنت ظنا أقوي الخير تقوي مصابا وآتوهم بمال الله وما بعض لتدوك يا الله أقول إذا كنا لشيء كبار شرى لك تجيء على سواء أنت بيها إذا ملك فارا لتدوك saboda ka ba su daga cikin abin da Allah ya baka da mun su dan wala tukrihu fatiyatukum ala al-riba wannan kuma doka ce akan su iyayen gida da suke da bayi a karkashin su akwai wadanda suke da bayi kuma suna tilasta ma bayi mummunan aikin da Allah baya so a wancan lokaci ka sun dokar tsaya jahilan larabawa suna yin wani abu suna da bayi idan mutum ya ga ba shi da kuɗi ba shi da yadda yake kuɗin kashewa ko wani abu sai ya umarci baiwarsa ya ce ki je ki yi zina da duk wanda za ki kawo min kuɗi to shi ne sai Allah ya ce kada a yi wannan kun ne gane ba ko gane ba wala tuqrihu fatayatukum kada ku tilasta ƴan matanku samari waɗanda suke da karfi kada ku tilasta su alal bidai a kan yin zina in aradna tahassuna idan dai har su ma suna nufin tamewa wato ba sa son yin zina kada ku yi wannan wani tattabo a rabar hayatin duniya domin kuna neman kurula ko kadara ta rayuwar duniya wa man yuqri hunna wanda bi tilasta baiwarsa ta yin zina فإن الله غفور وإن الله عن بعض إكرام الجنة تلل الله فبايا تيل التاور بكفي شيء الله غفور لغافر على رحيم مميز وسيء جنان دوال لنا نرى مكر إذا نوالي مكين يتيل التبري وسط سيدنا بعد سنة غير تبا تو الله يتبعي كايدا يجب متقبض التيل وما إذا نوك أنبتنا يحسن ya Allah yana yabe mu al'ummar sa abin da aka tilasta su da abin da suke da mutuwa wani da yake wala qad anzalna ilaykum ayat Allah ta ida mun saukar da kanku ayoyi mubayyinat wanda suke masu bayani wa masalan da misalai iri daban-daban min alladhina sabaqu min qabl daga mutanen da suka wuce tun kafin ku, wa mau'izatan kuma mun bayyana wa'azi lil muttaqina, ga waɗanda suke masu tsoron Allah. Cikin wannan akwai ayoyi, akwai abubuwa da yawa cikin waɗannan ayoyi. Idan an lura, akwai umarni da masu ƴaƴa su aurar. An gane? Na biyu, idan an kula, idan waɗanda za su yi auren nan ba su da kuɗi, an ce a tattauta musu harkokin da Allah zai wadata su. Na uku, a ciki Allah ya yi alƙawari duk wanda ya aure dan Allah to zai wadata shi, don shi Allah shi ne mai wadata. Na huɗu, wanda ya zama ba shi da kwabo da zai biya sadakin aure, Ubangiji ya umarce shi wato da ya kame ya zama ba mai fasadi ba. Wannan kenan. Na biyar, a cikin ayar Allah ya yi magana akwai masu neman samu ‘yancin kansu. Ubangiji ya ce in sun nemi ‘yancin kan a ba su. Sannan na shida, Allah ya hana aikin murni da aikin sabo don tana da fawa a kan mutum. Kasa kan shi yin aikin sabo. Kada a yi wannan. Sannan a ƙarshe, Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa tilas da ya yi sabo ba da sarbansa ba, to Allah ya ce zai yafe masa. Waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Bari mu ga kafin mu shiga maƙasid na yin aure, domin da yawa daga cikin masu yin aure ba su san manufar aure ba. Da yawa idan ka tara su, ko mata da ake auren su da yawa ba su san manufar auren. Kawai dai mutane wani ma inda za ka tambaye shi me yasa kai auren su a? To ai shi ma yanga ana yi ne kawai saboda haka inda yana da kuɗi ba biya ne. Za ka ga mata sun haɗa garke guda sun tafi gidan biki, amma da za su zo shiga gida ka tsayar da su ɗaya bayan ɗaya kana musu intabi, ni kam mai yasa Allah ya shaɗanta aure ba za su iya biya ma ba za su iya da yawa daga cikinsu ba za su iya. To haka shi ma wasu ba daga cikinmu sun ɗauki manufar aure kawai shi ne in an ɗaura a yi ta boris da mashin. Wasu abin da suka ɗauka gida, wasu ba sun ɗauki harkar aure shi ne su zami mutane a anguwa su ɓanne talantar mashin su ta gudu sai suna ganin kamar shi ne auren. Wasu kuma suna ɗaukar cewa kawai su zama kamar ‘yan ƙwaya a kan hanya, motar ma da suke cikin ita ma a saka ta kasa ƙwaya ta riƙa maye ta yi can ta yi can kuma za ta faɗi kuma ta dawo. Wasu duk sun ɗauka wannan shi ne. Wasu kuma abin da suka ɗauka aure shi ne yin anko, kullum ka yi farar gare da abokanka shi kenan su riƙa a rinka shan gafara. An gane shi kenan a zo a ta ɗaukan hoto. Wannan shi ne kawai wasu suka ɗauka yin aure. Me ake yi, me waɗa ne yake aure? So shi kenan manufar auren ta tsaya a haka? In dai haka ne to ba mu ma san manufar yin aure ba. To ka saurari musulunci zai gaya maka dalilin da ya sa aka shaɗanta aure. Idan ka bi aure a kan wannan za ka kira. Idan ka bi aure a kan ruhu kuma ba inda za ka yi. Shi za ka yi ta gani da ku da matan ku yi sati guda kuna bori. Ku yi sati guda kuna ɓata gari. A dafa tuwo a ta zuba ruwa. Ku yi sati guda kuna buɗar kai. Wani yana kiɗa kuna rawa. Ana cewa su fatan jirgiza kan. Ku yi kai har yanzu ba ku gano manufar auren ba. Duk abin da kuke. Saboda haka sai zaman sun cewa sai a gama auren saboda ba a san manufarsa ba. Bayan sati biyu ko sati uku sai ka samu ana ta faɗa tsakanin ango da amarya. Saboda manufar auren ba a bi ba, kuma ba wannan ce ba manufar. Shi kuma wani ya ɗauki aure kawai shi kenan a yi ta saduwa da mace shi kenan shi ne auren. Duk waɗannan ba su ba ne hanyoyi. Saboda haka auren yana da manufa, yana da manufofi. wanda in mun zo kansu ne za mu yi magana, amma bari mu bari mu dawo wajen shi magan Ibn Kathir. To don da ya yi magana a kan wannan aya kafin mu zo ga waɗannan abubuwa. Shi aure a cikin addini babu abin da aka shar'anta shi don a kore kuma ya zama to akwai lada sai aure. Idan ka ɗauki azumi yanzu da ake ba kurewa a cikinsa illa kwankwaɗon yunwa da ishirwa da gajiya da komai kana yin zan imani amma ba ka sanar jin daɗi ba a da zai ɗaya zuwa ke na jin daɗi yunwa sai da kwankwaɗa. Kaga wannan ibada ce imani ya sa kuka ke yin ta. Idan ka ɗauki aikin rukuni na zakka a ce wai duk abin da ka mallaka ko na dabbobi in ya kai misali, ko na amfanin gona in ya kai misali, ko na ruwan kuɗi in ya kai misali, ka cire abin da aka ce ka cire ka ba mu wani mutum ko sannu baya maka haka kawai yake wucewa wata zuba aiki da ita kawai amma Allah ya ce ka ba shi kuɗi. Ba wani maganar daɗi ba sai dai ka yi zurfi mani amma ba wai daɗi ba ne imani dai kawai. Idan ka ɗauki rukuni na aikin hajji sai wanda ya je sai ka zargi cikin Makka ba ruwan ka da biya yi wala ba ruwan ka da biya yi a Makka ba wani maganar biya yi da shugaban ƙasa da ban da ƴan majalis da sarakuna duk wanda ya je Makka da ya yi ba kowa ba ta da biya yi ba ba mai Makka tawafi sai ka yi da kanka. Kuma dole ka samu wani mayafi ko baka iya yafa ba sai ka yafa. Wallahi ma shara na kai tafiya ke ko babu daɗi ana yi ne saboda imani. Haka rukunan nan na addini sallah kaga ita ma ba ta jin daɗi tana bacci ake kiran dole ka zo kai sallah ba daɗi ba ne imani ne wala imani ne. Amma ka ga aure shi akwai holewa kuma ibada ce an gane abu ne wanda kake sha'awa kuma aka yarda maka saboda wasu dalilai. Don haka shi gaba ɗaya komai azuma na aure za ta da cewa na ado ne na holewa ne kai kai wa matar ado ita ma ce maka ado duk dai abin da ka sani har ga ce ta kole. To amma dai ba mu ga wannan magana to anan ma da Ibn Kathir yake cewa ihtamalat hadhihi al-ayatu al-karimat waɗannan ayoyi da muka karanta masu girma da kimar daraja al-mubayyana ko al-mubayyana wacce take bayani ala jumalin min al-ahkamil muhkama wanda ta tattaru a kan wata jumla ta hukunce-hukuncen da aka hukunta wal awamir al-mubrima da kuma umurni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikinsu yace وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم فإن هذا أمر والله أمر نيل وأن الله يعلم بالتزويج ده أي أولى أولى. وقد ذهب طائفة من العلماء ونقم ذلك بسكما لما كنت في إلى وجوده إلا بسوى أولى واجبين amma ana cewa ba a kan kowa ne aure yake zama wajibi. Aure yana zama wajibi a kan mutumin da yake da sha'awa in bai yi aure ba zai yi zina yana jin tsoron mata kuma yana da abin da zai ciyar da mata yana kuma kwaɗayin samun ɗaya. Wannan aure ya zama wajibi ne domin na farko in bai yi ba zai afka magana sannan yana da sha'awar mata sannan yana da kuɗin da zai ciyar da mata sannan yana son ƴaƴa wannan aure ya zama wajibi a kan akwai da aure suka zama sunna a kan wanda misali wato shi ko da bai aure ba bai afka ba zina ba amma yana son ƴaƴa to kaga wannan aure ya zama sunna a gare shi yayi domin ya samar da ƴaƴa na gaba akwai wanda shi kuma ba ƴaƴan ne suka dame shi ba da dai sauran dukkan wasu abubuwa amma dai yana da buƙatar kamala da wasu abubuwa wannan an so ya yi aure akwai kuma wanda ake kallon cewa auren haramun ne a kan shi ne wanda ba zai iya riƙe matar ba ba shi da ƙarfin da zai iya saduwa da ita ba zai siyar da ita ba ba shi da kuɗi kuma ya je auren ta to wannan cutarwa zai yi domin duk abin da ake nema na auren ba shi da shi to shi yasa malam yake a nan وقد ذهب طائفة من العلماء وسددت كما لم ينتبه إذ وعدت سوى قول واجبين على كل من وجو من قدر عليه جدك المربيك من قدر عليه وانهيك بإيكو أكثر وانتجكم سنتك حجة بذاكر قوله صلى الله عليه وسلم سنتك حجة بذاكر قدم النبي ديته a cikin hadisi wanda aka ruwaito daga manzon Allah wanda Imam Bukhari ya fitar da shi daga hadisin Dan Mas'ud yake cewa ya ma'ashara shabab ya kuta ran matasa su annabi ya kira an matasa don su suke da buƙatar aure ya kuta ran matasa da jimar zaman man istata'a minkum alba'ata wadda duk ya samu dama daga cikin ku na alba'a alba'a wannan ana tafsira shi da kudin aure abinda zaka bayar a gudanar da halin aure kana da wannan to kaga daga nan kenan maganganun mu na shekarun jiya suke da magana abinda ka samu wanda zaka bayar a yi aure shi kuma abinda zaka bada a yi aure sadaki ne saboda haka kwanan baya wani ya bada tambaya a kansa mun kasa ba da amsa saboda wasu da dalilai kamar yadda muke da yake a wancan lokaci wanda ya samu abin da zai bayar na halaccin aure ya faru to annabi ya ce falyata zawwat ya yi auren duk wanda yake da abin da zai biya na ya yi aure to ya yi auren فإنه مثلا في شيء أولاً الرد للبصر أي أولاً شيء يفي جلن إدام بجي أبني مثلا سوى ما كان جلن إدام مثلا جلن مذا ثم مذا أنت يسلون سلوك إدام مثلا جلن ما كان تؤل إدام كي أولاً تعرفوا جلن إدام لذا النبي يتي أولاً شيء يفي جلن إدام sannan wa ahsanu lil farj kuma auren shi ya fi katangance farjin mutum da ba zai je ya zina ba tunda kana da mata ita ma tana da miji wa man lam yastati wanda ba shi da ikon ya yi auren ba shi da alba'a kai da kudin auren fa alayhi bisawm idan Allah ya ce to na umarci shi da ya rinka azumi karin ta yin azumi ba inda ku ya kowace to shi yin azumin lallai zai zame maka wuja wuja'u shi ne abinda zai karya maka sha'awa wato kenan ba za ka yi sha'awar wasu ba azumi yana da cikin abinda zai kwalbaba maka karyar da sha'awar to yanzu kaga yanzu Allah a annabi ya ce taron matasa duk wanda ya samu kuɗin aure ya wuce kaga wataƙila wani in ya samu kuɗin a guje zai tafi a wurin ko to wanda bai samu ba kuma ya kamata ya tafi a guje ya rinƙa yin azumi ba haka bari a guje ma saka rungumi azumi to amma kuma za ka samu idan ka kasa samari kashi gida goma idan ba sa'a ba da wuya ka samu kashi biyu suna yin azumi dan kare shi a wasu to meza ba lafiya ko ba lafiya magana ba ku yi magana ba sun da yanzu annabi ya ce su yi azumi idan dai ba ku samu kudin auren ba to ku rinka yin azumi saboda wannan shi zai karya muku sha'awa ba za a samu fasadi ba a cikin al'umma amma ba ka da kudin aure kuma aka yi rashin sa'a imaninka ya dan girgiru aka sake rashin sa'a ka samu isasshen tuwo ka ci ta koshi ko ba gaba kuma aka sake rashin sa'a aka samu wata ita kuma ba kamammiya ba tana girgirmawa a tsakani tana dan jujjuyawa haka kawai ba ba kai magana ba tana cewa barka ne haka idan ba a yi sa'a ba idan ba a yi sa'a ba mai zai faru fasadi to amma idan yunwa na azumi ya gana mai sada yana da wahala kuma kai magana da cewa yanzu za ta yi abin haka ne ko ba haka ba to shi yasa annabi ya zaba muku yin azumi yanzu za ku yi kenan a ina ita ce shiru shiru ba amma da kuma da muke da wani kuma kai ne ma kai tabbara da kai amma da muke da annabi ne ya yi azumi kuma sai aka yi lafar Allah ya taimaka shi yasa muke ta addu'a Allah ya kawo saukin auren abin da muke ta addu'a ke Allah ya sauka ta wannan kenan hadisi na biyu ko na uku a wannan ayoyin kamar yadda malami ya kawo waja'a fi sunan ya zo a cikin sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yana cewa tazawwaju sai ta tawala tanafal fa inni yace mubain bikum al-umam yawm al-qiyamah manzon Allah sai tazawwaju ku yi aure sannan yake kuma tawalan ku hayayyafa ku haihu tanazalu shi ba na magana a kan haihuwa fa inni muba'in yace ni zan yi alfahari bikum da ku a sauran al'ummomin da suka gabace mu kafin mu yawmar kiyama ranar tashin alkiyama ku wannan hadisi shi ne wasu mutane suke ta haihuwar har ma abin da ba za su iya ɗaukar nauyin ba amma a haƙƙi na addini yana son duk ɗan da ka haifa to ka tsaya da haƙƙin ka kafin ya fara ɗaukar nan haƙƙin ka ga lokacin yana daga cikin haƙƙin sa ka sama masa uwa ta gari in an zo aure ba ɗaurin ɗan kallabi ake kallo ba a'a uwar wace ce saliha ce domin ƴaƴanka ya kamata su samu uwa saliha ko to sai ka kula ya za ka samu mace saliha ko wannan shine sai ka koma ma Allah kana roƙon sa shi yasa a wancan karon da wani ya tambaye mu ya za a fara neman aure ina jin mun faɗa ko yadda ya kamata a yi amma da yawa daga cikin ku suna kallon bodi yawa da yawa kallon bodi suke wani ya ce a sai fara wani ya ce sai kaza wani ya ce sai kaza ba wai ma addini yake duba ba salihancin da yake nuna yake duba shi in ya ga dama ko ƴaƴan da za su masa duka za ta haifa to ta je ta haifa bai damu ba haka ake tafiya a imanin galibi haka ake tafiya to abinda ake son ka duba ba wanda ya ana kaka dubi kyawu amma kyawun ya zama kyawun salihanci na ibada kyawun jiki amma idan kyawun jiki ne kadai kake duba ba ka duba addini da kuma ayan da za su haifa ta gaba wa zai ba su karbe saboda idan ka kalli gida duk wani gida da ka sani idan ana samun awa 24 a wuri da kwana to za ka samu uban ƴaƴa ɗai ɗai ne wanda za ka samu yana iya zama da ƴaƴansa awa 10 awa goma sha hudu ya rubuta
hisbi
kuma a cikin awa goma za ka iya samun wata kila shida daga cikin su bacci yake da daddare kenan sau da kake ya sun fi kusa da su fi kusa da uwarsu to idan ka yi wasa ka samu wata shiririta mai kyan jiki wadda kake so amma ba ka damu da addini ba balla ga zai ha'inci take maka barauni ya ce ma wata kila ba ta iya tsaye amana jika kudin ce balanka ma biyu bisa uku a dashe kake yi da dai sauransu har ƴaƴan da kuka haifa za su zo su koyi na kurci domin wasu ƴaƴan yanzu sun fara koyon cewa idan sun je aika su dawo su gaya ma uwarsu magin ya ƙara kuɗi shi ma so yake nasa domin ya gane uwar kullum a dashe take a cikin kuɗin ubansu matsala ce so da ƴaƴan da sun zuwa yara sun koyi na kurci to shi yasa idan kai auren ka haifa to ka sani akwai haƙoƙi wajen sai 33 na ɗan kai haka haƙƙi 33 waɗannan haƙoƙin ɗai-ɗai ne za ka iya samun magidanta da suka sauke guda goma a cikinsu manya-manya da aka fi damuwa da su su ne ilimi tarbiyya ciyarwa yi musu sutura janye su saka su a makaranta waɗannan su ne manya-manyan da suka fi in an same su to sauran koda ba su samu ba yaron zai yi samu na farko kana kula da abincin ba wato ba sai ya fito ya siya wa banza bai ke samu abincin da yawa iyaye da sun tafi siyar da ƴaƴansu sai sun fita sun nemo abinci to daga wancan gurin suke lalacewa haka ne da ba ka sauke haƙƙi ba sannan kuma duk wanda ya saka cin waye da ɗansa da zai fice zai nemo abinci ba shi zai nema ma ɗan abinci ba to wannan yaron kada kai masa magana zai je makaranta a ba zai je to shi kenan da ta fara tara ma al'umma kaya ce ta haifo ma al'umma bala'i domin daga zarar bai samu abincin ba bai je makaranta ba to kaga babu maganar tarbiyyar ilimi tarbiyyar imani so daga nan in ba a yi sa'a ba duk inda ya samu kayan wani kuma zai ɗauki ko to kaga shi yasa Ibnul Qayyim yake cewa idan ka ga ƴaƴa sun lalace to kashi 80 na lalacewar su daga wajen iyaye da suka samu duk ɗan shaye-shayen ɗin da kake kallon sai da iyayen su suka yi sakaci suka fara bari ga maka abin da ya zama ce maka sai da iyayen su suka saka cikin nan suka fara shi da yawa idan ka haife shi ne bai san kai waye ba a lokacin da aka haife shi to har ya zo ya gane yau da kullum ya bude idanu sai yake gani da zai sai uwarsa Allah ma bai san Allah ba haka ne so idan ya fara magana kalmomin da kake maimaita su a gabanka da su yake fara koyon magana sannan kuma idan har ya fara tafiya to in kace za ka fita ka bar shi a gida to in baka yi sa'a ba sai da wayo da dabara domin haka kawai zai tafiya bika saboda tsabar da tasiri da kake da shi haka uwarsa duk inda ta juya a cikin gida ita yake bi to yanzu yaron da ya zamanto haka a can sallah idan za ki yi yaron zai zo ya tsaya a gaban ki in kin sunkuya zai sunkuya in kin tafi sujjada zai tafi shi wanda zama mai kike ba saboda tsabar tasirin da kike da shi kuma idan Allah ya sa kin zama irin gwado-gwadowar mata ne wanda ba ta iya yin aro a gidan mijinta sai in za ta je anguwa to duk ranar da ya ga kin yi wanka za ki saka kaya masu kyau zai ce da shi za a tafi saboda dama ba ki saba yin ado a gaban mijinki ba ke kawai ganjigaga sai haka a cikin gida akwai matan da haka suke ba sa yin ado ba sa wanka ba sa tsafta ba sa komai in ka ga sun yi wanka za su sa kaya ko asibiti ko za su je gidan miki to saboda haka yanzu ya gane duk za ta da yadda uwarsa tana aro to shi ke nan zai zai ni ma da ni za a yi wannan tasirin uwar da ke nuna maka da tasirin uba dan Allah irin wannan yaron da ya taso da wannan shekara biyu shekara uku shekara hudu a ce har zai kai shekara 20 ba ka rabu da shi ba a wannan tafiyar kuke tafiya zai je ya sha kwaya to kenan wato daga ya zama shekara bakwai shi ne ya san shi a firamar sai ka sallame shi da sauran yara ka ce ne ya kai abin da zai ko kula da shi ba ka sai ka zo ka kwanta a gida ma ba ka san inda yake ba wa ya lalata shi to idan wani ya zo ya ɗauke shi ya ba shi kwaya sai a yi yara sai ka sai an ɓata maka yaro sai ka bari da Allah wannan ko ba gaskiya ba ne daban to shi ga duk wasu ƴaƴa da kaga cewa su lalace kashi 70 in ji Ibn al-Qayyim iyayen su ne suka lalace su mutum ya zo ya haifa shi ya sa a ta haihuwar kafin ta haifa ka rika ka san kanka zan yi akwai haƙƙoƙi a kanka tukunna duk wanda ka kawo ne duniya sai ka nema masa haƙƙoƙi kafin ya zo shi kuma ya mayar maka da naka haƙƙoƙin domin akwai haƙƙin uba aiko akwai kuma haƙƙin uwa so dole sai a bi wadanda ta wannan hanyar take samun yara nagartattu amma ba a yi ba to kada akwai matsala to wannan shi ne ya kai mu ga samun yanzu za ka ga wasu suna shan kwaya wasu suna wane ne sai mutum ya zo ya ce maka wai yaron ya ce ƙarfin sa a lokacin da in ka ce za ka fita kasuwa ma ko gurin aikin ka zai tafi ya zika bai fi ƙarfin ka ba sai yanzu ai baka yi maintaining bane na soyayyar da Allah ya haɗa tsakanin ka da shi amma da kai ban ce ne kan wannan soyayya ka tsaya kwarai da kan wannan al'amari to da yaron ba zai kwanta ba domin shi Allah shaidar ba da ya ba shi ne duk yaron da ka gani mun turo shi duniya da addini muka turo shi ba mu turo shi haka kawai ba ya ce sai in ya zo duniya iyayen da suke mai da shi ba Yahude ko ba Majusi ko kuma ba Nasari iyaye ne haka annabi ya ambata na ga laifi na iyaye ne kashi 70 cikin 100 na su ka daina zuwa kana kuka da ko gwamnati ko 'yan siyasa ko wani abu kuma da haka kai ne baka tsaya da haƙƙin ka na ka tsaya da haƙƙin ka duk 'ya'yan ka biyayya za su maka shi yasa da annabi ya zo magana yake cewa kullu mawlud duk abin haihuwa da ka sani yulad ala al-fitra an haife shi ne akan addini da halin nagari sai ya ce illa anna abawahu ya ce sai uwarsa da ubansa su suke mayar da shi marar addini su suke mayar da shi ba Majusi su suke mayar da shi ba Nasari ko kuma su mayar da shi mai al'adar Yahudi an kira wani daga cikin mutane wanda aka ce ya bata ma ƴaƴa annabi ya kira ko kai ya kira ba kai ya kira ba kai ne kai da uwa da uba kai Allah ya zaba ya abin nan yace kai ne ka bata su ba wani wanda ya zai bata maka sai da sai sakaci sannan aka shigo kuma qur'ani ma da yazo magana cewa ya allazina amanu yace ku anfusakum ku tsayar da kanku sai yace wa ahlikum da matan ku da ƴaƴan ku duk ku tsaya a kan ku sai yi abin kirki an kira gwamnati ne a wurin wa aka kira kai da uwa ku aka kira kuma wallahi tallahi ku Allah bai san ba sai ba an yi ta kullukum ra'i ku kullukum mas'ul an ba ku ciwo kuma wallahi an tambaye ku dan ga akwai sakacin iyaye kashi 70 a cikin 100 na lalacewa da'a sannan wani mai siyasa ya zai samu a banza ta bar shi a banza sai ya dauka haka shi ma shi dan kin ya zai samu ta bar shi a banza sai ya dauka wani ma wanda sai zai masa rubutun sharri shi ma ka bar shi a banza sai ya dauka shi kenan sai ai ta maka abubuwa sai kuma ka fara shiga ya za a yi to ka maka ruwan saboda ka iyaye ke kun tsaya lokacin jiya na karatu na lokacin yayi za ka yadda a zauna? A to idan daku ba su mafana ta hajji zai yi sai a jona a kwanu duka ana ta hajji magana ba sai a waka kai a sallah da ke gare
ka ra ku tsaya ba yanzu daga mun ce to ayi sahu za ka ga sun fara fita ana cewa ayi sahu za a fara fita to dan ka samu aji ana cin ce gobe idan Allah ya kai ma dora akan maqasid na azwaj man farin aure Allah yana son al'umma shi sai ya shakanta musu aure saboda hanya ce ta bunƙasa
shi jama'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرجوك يا الله تفوز قوام الحركة تاورا وجد تكاوى صوتي أسفل نرجوك يا الله تسد وزيد أبائي أنا هنا دبقى تجري دبن دبن الله وجد تبيع مقوى متاكش اللهم نرجوك يا الله تفوز لجهر منافيا وقوات كمان لافيا اللهم أن نسكي ملكي أسكي منا رجوك تكتب تكتب وجد توسيا مغرنة الأمة Allah Najeriya muna kaiwa ga muna kai ta gare ku ya Allah kai ne mai komai Allah ka ji tausayi ku ya Allah farama cikin jinuna da cikin mota kai ka kashe kashe muna roƙon ka ya Allah ubangiji ka sauƙaƙar da waɗannan al'amura idan waɗanda suke tada fitina nan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba kai maganin su ya Allah ubangiji kada ka ba su nasara azzalumai ya Allah ka karya su ya Allah muna roƙon ka ya Allah ubangiji duk wanda ya rasa ka ba shi Allah marasa lafiya mu kawartar da su ya Allah lafiya ka tsara mu su ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka haɗa kan musulmai ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka ƴanta mu daga cikin waɗanda ka sa mu daga cikin waɗanda suke ƴancawa a wannan wata din ya Allah ubangiji ka karɓi azumin mu ka karɓi ibadun mu ya Allah an kawo mu ka karɓa ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu ya Allah kai mana rahama ka ji ɗan mamatan mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ya Allah muna roƙon ka aljanna ya Allah muna roƙon ka aljanna Allah muna roƙon ka aljanna ya Allah muna roƙon ka tsare mu daga wuta Allah tsare mu daga wuta Allah tsare mu daga wuta ya Allah Allah ka amsa waɗannan addu'o'i ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin